Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger za iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkansu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan fashi da ranar Allah sun kaiwa wani banki hari a jihar Ondo, inda masu gadin bankin su kuma kashe kwaci kuɗi masu yawa.
Da misalin karfe 3 waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci 3 su kimanin 20 dauke da manyan makamai sun ka fasa kofar bankin mai surke.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto akan halin da ake ci akan dambarwa da ta biyo bayan dawo da tsohon kwamitin fansho Abdulrashid Maina a bakin aiki. Sai kuma martanin da wasu 'yan jam'iyyar Jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin ƙasar ta bayyana wasu haraji da 'yan ƙasar za su fara biya. Daga nan kuma sai sharhin jaridan Amurka, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke bayyana mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Zaben shugaban ƙasar da aka yi a sake a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis, yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye. Shugaban hukumar zaben ƙasar Wafula Chibukati ya ce an ɗage zaɓe a wasu ƙananan hukumomi huɗu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta Kenya zuwa gobe Asabar. Yankunan da aka ɗage zaben sun haɗa da Homa Bay da Kisumu da Migora da kuma Siaya saboda dalilai na tsaro. An samu ɓarkewar rikici a Kisumu, inda aka harbe wani mutum har lahira yayin wata arangama da ta faru tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga, a cewar 'yan sandan yankin. Wannan zaɓe na zuwa ne saboda watanni biyu bayan da kotun ƙolin ƙasar ta soke nasarar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya samu saboda kurakuran da kotun ta ce hukumar zaben ƙasar ta tafka. Sai da duk da haka, shi ma wannan zaɓe da aka yi a jiya ya shiga ruɗani, domin shugabannin adawa Raila Odinga ya janye takararsa makonni biyu gabanin zaben, inda ya kararin cewa hukumar zaben ƙasar ba ta yi sauye-sauyen da za su inganta zaben ba, dalilin da ya sa ya yi kira ga magoya bayansa da su ƙaurace wa rumfunan zaben.
Tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan ƙasar Liberia, wato Prince Johnson, ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Weah a zaben shugaban ƙasar da za a sake a wata mai zuwa. Akwai alamun wannan goyon bayan na Johnson ya taimaka wa waya a lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan, kasan da ya fi na kowane ɗan takara, amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake buƙata kafin a lashe zaben. Ranar 7 ga watan Nuwamba, waya zai kara da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Boakai, wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Shi dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangararre a duk faɗin duniya, wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kurɓar giya yayin da yake kallon mutanensa suka kashe tsohon shugaban Liberia Samuel Doe ta hanyar azabtarwa a shekarar 1990.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun Amurka mai ƙarfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwantamɓon da ya kashe sojojin Amurka huɗu a jamhuriyar Nijar a ranar 4 ga watan Oktoban nan. A jiya Alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon suka gabatar da bahazi a gaban John McCain, ɗan jam'iyyar Republican, da sauran mambobin kwamitin cikin sirri. Waɗanda suka gabatar da bahasin sun haɗa da Robert Karim, mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, da kuma sojan sama Manjo General Albert Elton, wanda shi ne mataimakin daraktan kula da fannin ayyukan kundin bala na musamman da kuma yaƙi da ta'addanci. McCain ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta Pentagon, amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake son ya sani. Menene dabarar? Menene kuma yasa aka ba mu mamaki? Akwai tambayoyi 100 da ke bukatar a amsa su, inji McKen yayin wata ganawa da yayin manema labarai. Aka kuma sanata McKen ya ce yana son a fahimtar da shi yadda aka kwashe har kwanaki biyu kafin a garo gawar Saje La David Johnson, ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe a Jamhuriyar ta Niger.
Limaman Yahudanci da Kiristoci kamar 300 na Amurka sun aika da wani rubutaccen sako ga hukumomin kasar Isra'ila. Suna roƙonsu da cewa su daina sai da makamai ga gwamnatin ƙasar Myanmar, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna yi wa 'yan ƙabilar Rohingya Musulmi kisan kare dangi. Cikin roƙon da suka yi jiya Alhamis, marubutan sun ce a matsayinmu na Amurkawa kuma Yahudawa, ba za mu taɓa goyon bayan Amurka ko Isra'ila su rinƙa ba da horarsuwa ko makamai ga duk wata rundunar sojan da ta dukufa wajen amfani da matakan rashin imani na ganin bayan wata al'umma mai ƙaramin ƙarfi ba. Haka kuma limaman sun ce a yanzu ma suna iya maimaita lafazin nan na cewa har abada ba za a sake ba, wanda suke amfani da shi a duk lokacin da suke tana da wani abiyar sami Yahudawa a hannun shugabannin Jamus na 'yan Nazi masu ra'ayin ƙyamar aƙidar Yahudanci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, da yammacin jiya Alhamis, wata tawagar 'yan fashi da makami suka kaiwa bankin Sky hari a ƙaramar hukumar Osei a jihar Ondo, har ta kai ga kashe jami'an 'yan sanda uku. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ya yi wa wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ƙarin bayani.
About 3 PM, while the bank was just closed for business, these people came in 3 vehicles, numbering up to 20.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo, Kemi Joseph, ya ce da misalin karfe 3 a lokacin da bankin ke harama rufewa, waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci 3, su kimanin 20 ɗauke da manyan makamai, sun ka fasa kofar bankin mai surke, sun ka shiga sun ka kwashe kuɗaɗe masu yawa. Ya ce jami'an su sun ka yi ba ta kashi da su da bindigogi, amma saboda yawan su sun ka kashe musu 'yan sanda 3, to kowane mataki 'yan sandan suka ɗauka. A halin yanzu
our men now on the ground that think we take them to the trail of the suspect, want to assure the general public that we will get them arrested and they will feel the consequences of the action.
DSP Femi Joseph ya ce mutanen su sun bi samun waɗanda suke tuhuma, kuma suna baiwa jama'a tabbacin cewa za su kama su don su fuskanci abin da sun ka aikata. To dama 'yan fashi sun taɓa fasa wannan bankin?
Yes, as far as I know, we've not experienced such incident in recent times.
DSP Joseph ya ce a saninsa ba a taɓa fasa bankin ba, ko akwai waɗanda kun ka kama a halin yanzu?
We've not made any arrest.
Sai kuma jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce a halin yanzu ba su kama kowa ba, amma ya bada tabbacin cewa za su yi komai a iyawarsu don su kama waɗanda na yi kisan. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da 'yan fashi da makami ke fasa banki da rana kata su kwashe kuɗaɗe kana su kashe masu ƙararrin kwana a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambol, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, a shakata da wannan waƙar.
Ni ye mani jindala bangali fere.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu leka babban birnin tarayya Abuja inda wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya binciko mana inda aka kwana game da batun dawo da tsohon shugaban kwamitin fansho Abdulrashid Maina bakin aiki.
Ni dai shugabar ma'aikatan Najeriya One Pride ita Oyo ta mika rahoto kan dambarwar da ta biyo bayan batun dawo da tsohon shugaban kwamitin fansho Abdulrashid Maina bakin aiki ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Abba Kyari kamar yadda shugaba Buhari ya bada umarni. In ka ɗibi ministan cikin gida Abdulrahman Dambazawo da labari ya bayyana ya tafi Saudiya, duk sauran waɗanda aka ambata sunansu a batun na Maina da suka haɗa da ministan shari'a Abubakar Malami sun halarci taron majalisar zartarwa da aka gudanar jiya Alhamis. Ba da wani mataki tukun da aka ɗauka wanda ya nuna fadar shugaban ƙasa na nazartar rahoton, kamar yadda batun yake ga sakataren gwamnati Babacir David Lawal da aka dakatar. Duk da haka jami'an gwamnati irin su Dr. Garba Abari na hukumar wayar da kan jama'a na cewa ba za a rufe asirin wanda aka samu da laifi ba.
Ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai babu barna ta asa. Warwaso da ake wa kuɗin al'umma waɗannan abubuwa yanzu sun ragu suna nan a gaban kotu uliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama akan cewan shari'an ta kare ba.
A gefe guda fadar shugaban ƙasan bata shiga batu a zahiri na shugaban hukumar inshorar lafiya Professor Yusuf Usman da ma'aikatar lafiya ta dakatar tsawon wata uku kuma bayan ƙarewar wa'adin ministan lafiya Isaac Adewale ya tsawaita dakatarwar ta zama har illa masha Allahu. Dr. Adewale ya kafa kwamiti da ya ce ya gano saba ƙa'idar aiki da Usman ya yi. Usman dai da shugaba Buhari ya ɗauko daga asibitin St. Jude a Tennessee, Amurka, ya sha caccakar jami'an da suka gabata a hukumar da zarmiya.
I am the first executive secretary to go around this country and say, we as the regulators, we've been sleeping on duty for the last 12 years.
Ni ne shugaban hukumar nan da na zaga faɗin Najeriya na ce musu muna barci a aikinmu na tsawon shekaru 12. Wato tun da aka kafa hukumar a 2005, in ji Farfesa Usman gaban kwamitin majalisar wakilai da ya binciki zargin badakala inshorar lafiya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida da Nasiru Adamu Alhikaya, ministan kuɗi na jamhuriyar Nijar ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2018, inda a ciki ya bayanin wasu haraji da 'yan ƙasa za su fara biya, har ma da maganar wani kaso da za a ba gwamnati a cikin rabon gado. Abin da bai yi wa yawancin 'yan ƙasar daɗi ba, wakilin murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna da magaran.
Mu dai yanzu wani abin da muke so, gwamnati dan Allah dan Annabi ta tausaya mu talakawa. Lokon ɗaya mu kada ya ishe mu, ta taimaka mu wannan haraji wa'annan masu kuɗi da manyan ma'aikata na gwamnati su al'ura musu su biya ba laifi ba ne, amma mu dan Allah dan Annabi a tausaya mu, musamman ma mata, duk yawancin rikon marayu muke sai mun nemo mu ci har kullun. Dan Allah dan aluna neman taimako
ita doka wani ai kun zitin da hari na ce muku doka ce mai rikitarwa kenan. Wani abu ne ake so a kawo na wani guri can da ban a jarraba shi a nan kasar, amma ga gurin nan zamu ce kuma muna jiran mu ga su wakilan talakawa daga majalisar dokoki mu ga irin rawar da za su taka. A'a, kirarin da ake musu na su dama je kana yi kane na amshar sata ne za su daga hannu su ce sun bi, kuma in yaso mu mutunkare su daga baya.
Gaskiya ni ban yarba da wannan sakan gado da mun Allah ne mai dukkan sarki shine ya raban gado ga dokoki na musulunci ga manzon Allah duka abin da yake kenan. Don ko wannan abubuwa ne wannan su duk gwamnati ce wanda duk inde abu wanda zai shigo mata su boruwan su da magana Allah ya ce manzon Allah ya ce kurin abin da kudi zai shigo musu shine kurum gurin su, amma mun mu raba da wannan abin a matsayina na talaka.
Wannan abu ne wanda hankali bai kamata bai doka tunda menene duka wancan gwamnatin da duka aka yi ba su kawo ba wannan, ba su ce ba za su yi aiki da wannan dokar sai yanzu. Doka tsoho doka ba a tabo ta ba, sun yi tsoron taba ta sai kai yanzu zaka kawo zancanta. A talaka dama bai shi ba dadi, balle yanzu a ce a ga wani abu kuma wanda za a ƙara dora mai tunda haraji ne kuma za a ƙara dora ma talaka
wannan abu da gwamnati ya dauko gaskiya tausaya ma talaka kullun a dora mu wannan a dora mu wannan mun rasa kanmu sukan digin mu
yo an haraji ne
yo haraji haka ake haraji
shi zancin rabin gado Allah subhanahu wata'ala da ya riga ya raba shi a cikin Qur'ani gaba ɗaya zancin yanda ake yi mamuci in ya mutu za a hudu kudi na bashi wanda ake bin shi aje a biya ko a banki ne ko ba a banki bane ko a ina ne inda ya ci bashi dole wannan a biya ya ne za a yi a ce misali wai wanda duk yake da gida zai sai ya biya haraji na gida da yake da
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To a gaiye da Tamar Abari ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu a gogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:16 na dare ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hafsat Muhammad Maina, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata ta fara yin bayani akan irin kalubalen da ta fuskanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Na biyu kalubalen da na fuskanta shine ni ina ɗaya daga cikin mace wanda Allah ya halice ni da wani yanayi na fadin ra'ayina yakan jawo min tsana da sauransu wannan babban kalubale ne kuma wa'anda suke sauraro da zuciya daya ko ba ma shiri da su zaki ga sun yi tunani ba wai dan suna shiri da ni bane ko kuma dan suna so na bane za su hango su ce eh wannan gaskiya ta fada ko kuma to mu gwada bin haka
to a gurguje tunda kika zo Amurka wanne canji kika gani na san akwai abubuwa da suka sha bamban tsakanin Amurka da kasashen mu wanne abu ne ya fi burge ki ko ko in ce ya baki takeici
abin da ya fi burge ni shine yadda mutane za su shiga layi kuma tsaya a layin nan straight
ba kaucewa
ba kaucewa da kuma yin abu kan lokaci watan zaki ga cewa ka je layi ko waye kai kana kan layi kuma dole ka jira na gaba da kai yayi gaba kafin ka bi shi a baya ba zancen wannan wane ne ko kuma dan wane ne kai ko kuma menene ba zancen kai wane ne kai wane ne na sha zuwa jami'o'i da farfesa da malaman jami'a da waɗanda da suke da kuɗi da hannu da shuni manya da in a ƙasar mu ne ba kai saka ke tare su ba amma in mun je shan shayi ko wani abu muna cikin aiki suna kan layi dole su bi ka a baya to wannan adalcin yana burge ni
to kina gani kamar irin wannan an tilasta musu ne su bi wannan dokar koko sanin ya kamata ne
duka biyu ne abinda nake nufi ni ba zan so in amfani da an tilasta musu ba zan so in amfani da cewa doka aka saka kuma mutum da ya san ya kamata ya bi doka mutum in aka saka doka aka ce kar ka zo latti me kamata kai ana ka tunanin in ka zo latti ai kaman ka tsangwama mutun ne saboda haka sai ka zo akan lokaci in likitan ka yace kar ka ci kaza ka je ka ci abu ka zo baka da lafiya kai kai wa kanka rashin tunani ne ya jawo haka saboda haka tunani ne da sanin ya kamata kawai da kuma bin doka da oda kuma abin takeici da nake jin takeicin sa anan shine yadda a wani lokacin sai kiga ina son in ci abincin gida abincin gida yana da bala'in tsada anan mutanen gida ba za su gane daraja abincin kasar mu ba
da ake ci a gida
sai sun zo nan yana da bala'in daraja sai kaga in kaga dan wake an yi a wani waje sai kaga ana wawan dan wake abin da da a gida kare na shi saboda haka wannan abin takeici ne
Allah sarki. To daga ƙarshe a wannan sabon aikin da kika fara nan sashen Hausa na murya Amurka. Menene burinki, menene kudirinki, me kike so ki cimma?
Gaskiya buri na, kudiri na, abinda nake son na cimma shine yada labarai wadda zai amfani jama'a gaba daya, kuma da daukaka al'adunmu ta arewa da kuma darajar mu ta Najeriya gaba daya. A gaskiya shine kudiri na ganin cewa al'adunmu ta Najeriya an gane ta ko kuma an daraja ta yadda ya kamata, saboda muna da kyawawan al'adu. Sa'annan matsayinmu ta 'yan arewa, 'yan Najeriya gaba daya ya kara samun girma a idanun duniya gaba daya.
Jama'a masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen wannan hirar, annan kuma zamu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Muhammad Maina da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an kama wanda ya kafa kamfanin Insees kuma kasar gumin mai kudi John Kapoor sakamakon bincike da ake gudanarwa game da annobar tallata maganin ciwon jiki mai karfin gaske da ke iya bugarwa wanda ake kira a turance opioid. Labarin ya ci gaba da cewa an kama ɗaya daga cikin attajirin Arizona a ranar Alhamis, inda ake tuhumarsa da kulle-kulle da bada cin hanci gami da damfara a kasuwar maganin ciwon jiki mai karfi da ke iya bugarwa da sayar da shi ga marasa lafiya ba bisa ka'ida ba. An dai tsare John Kapoor ɗan shekaru 74 wanda ya kafa kuma ya kasance mai hannun jari mafi yawa na kamfanin Shandra da ke Arizona, wanda ake wa lakabi da Insees Therapeutic Inc. sakamakon tuhumarsa da ake da raba maganin da ake kira fentanyl na fesawa ga masu larurar kansa ba bisa ka'ida ba, da kuma saba wasu dokoki kamar yadda jawabin ofishin babban attorney general na Boston ya faɗa. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an kammala ganuwar iyakar Amurka da Mexico ta gwaji. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnati ta ba da sanarwar kammala samfuran ganuwar Trump iri 8. Kewaye na gaba shine na gwaji, inda jami'an suka ce za su ga yadda fasalin zai iya jurewa yadda za a gwada tsallaka shi, ko kuma haƙa rami ta ƙarƙashin katangar, ko kuma fasa katangar ita kanta. Har ila yau jaridar ta Washington Times ta rawaito labari mai taken ana zargin kwamitin campaign na Clinton da saba dokokin hukumar zabe ta hanyar daukan nauyin binciken bayanai akan Trump. Ana zargin kwamitin campaign ta karar shugabancin kasar Hillary Clinton da kare dokokin zabe a ranar Laraba da ta gabata sakamakon samunta da wasu 'yan jam'iyyar Democrats da ba a bayyana sunansu ba game da jam'iyyar tata da biyan kuɗi domin binciken wasu bayanai da za su iya bata Trump. Shugaba Trump ya bayyana wannan tonan silili da abun kunya. Bayanan dai sun bayyana ne a ƙarshen campaign na takarar shugabancin ƙasa, wanda daga ƙarshe kamfanin BuzzFeed suka buga gaba ɗaya binciken bayan an gama zaɓe. Haka kuma babu sahihanci a wasu daga cikin zarge-zargen da ake wa Mr. Trump, a ciki har da zargin alaka da jami'an Rasha. Wani tsohon jami'in leƙen asirin Birtaniya, Christopher Steele, wanda wani kamfanin bincike da ake kira Fusion GPS shi ne ya haɗa takardun masu adadin shafuka 35. Sai kuma malaika jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Majalisar Dokokin Amurka ta fitar da tsarin kasafin kuɗi wanda zai share hanyar shirin rage haraji. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Alhamis ta gabata ne majalisar ta fara shirin yunkurin yanke harajin da kusan triliyan 1.5 nan da shekaru 10 masu zuwa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida nazar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu wa kuke kira ta waya ko aje mana a na'urar mu.
Assalamu alaikum. Ko kuma sunana Aminu Mishrai ne garin Garbace da kamar kuma ta Baliga tana ba tare da Najeriya. Dangane da goyon baya da dan takarar Liberia Frank Johnson ya baiwa George Weah, hakika wannan tana da muhimmanci kuma ganin cewa George Weah ya taba yin takara kuma ya yi farin jini sannan aka kada shi a wancan zabe da aka yi na baya. Hakika wannan dan takara yana da farin jini ga al'ummar kasar Liberia kuma muna fatan wannan goyon baya zai ba shi dama ya tsare wannan kura ta mulkin kasar Liberia.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana shi ne Kurbaman Radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Murya Amerika tana son ku gaya ma shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shi da dan adawa yi wa Allah su yi alheri san ajenda zai jawo wa 'yan kasa zama lafiya, saboda neman wannan ajenda in kai sanadi a sashen fun guda to ka tabbata kana mutane ganin shugaba kana da haƙƙinsa, saboda ka ku kokari ku gano abubuwan da duk yanzu zai zama tashin hankali ku gudane shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madaurin jihar Jigawa.
To madalla, muna godiya ga duk wanda suka samu damar kira su ajiye mana wannan sakonni. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaici.
To sarfilu, zaben shugaban ƙasar da aka saki a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis, yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye. Shugaban hukumar zaben kasar Wafulu Chibukati ya ce an ɗage zaɓe a wasu yi ƙananan hukumomi hudu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta Kenya zuwa gobe Asabar. Tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan ƙasar Liberia, wato Prince Johnson, ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah a zaben shugaban ƙasar da za a sake a wata mai zuwa. Akwai kuma alamu wannan goyon baya na Johnson ya taimakawa waya lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan, kasan da ya fi na kowane ɗan takara, amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben. Shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun Amurka mai ƙarfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwanton ɓaunan da ya kashe sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Nijar a ranar 4 ga watan Oktoba. A jiya Alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon suka gabatar da bahasi a gaban John McCain ɗan jam'iyyar Republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri. Waɗanda suka gabatar da bahasin sun haɗa da Robert Karim, mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, da kuma sojin sama Manjo General Albert Elton, wanda shi ne mataimakin daraktan kula da ayyukan kundin bala na musamman da kuma yaƙi da ta'addanci. McCain ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta Pentagon, amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake son ya sani. Menene dabarar kuma menene ya sa aka ba mu mamaki? Akwai tambayoyi 100 da ake buƙatar a amsa su, inji McCain yayin da yake ganawa da manema labarai. Limaman Yahudu da na Kristoci kamar 300 na Amurka sun aika wani rubutaccen sako ga hukumomin ƙasar Isra'ila, suna roƙonsu da cewa su daina sayar da makamai ga hukumomin Myanmar.
To madalla, kafin mu yi sallama muna taya wakilinmu na Mina Mustapha Nasiru Batsari murnar auren ɗansa Mubarak Batsari wanda za a yi ranar Juma'a mai zuwa 3 ga watan Nuwamba da ƙarfe 2:30 na rana a Justin Ma'azu Quarters Mutumbi Mina jihar Niger. Allah ya sa a yi lafiya. Masu rarar manan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma can da la'asar za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za a madadin Mahmud Lalo da Chubahiro Jude ne wanda ya haɗa mana sauti da Majan Elson. Ni Sarfil Hashin Gumla ke cewa salamu alaikum.